The committee's decisions are as follows. 1. Raise the MPR.
Gwamnan babban bankin Najeriya wato CBN Olayemi Kadoso kenan yana bayani akan matakai biyar da committee manufofin kudin bankin suka cimma a taron su na wannan karan. Fadanda suka hada da kara yawan kudin ruwa da maki 200 zuwa kaso 24.75 da kaso 22.75 cikin 100. Sai kuma daidaita asymmetric corridor na MPR akan maki 100 zuwa maki 300 da rike adadin ajiyar kudi na bankunan kasuwanci kan kaso 45 cikin 100 da dai sauransu. Kuma karin shine karo na biyu da committee karkashin jagorancin gwamnati Olayemi Kadoso ke dauka. Director sashen manufofin kudin bankin CBN kuma sakataren committee Dr. Muhammad Musa Tumala yayi karin bayani akan matakan da bankin CBN ya dauka.
Eto abu guda daya ne abinda wannan committee ta zartar wanda dai jama'a ya kamata su sani shine sun kara kudin ruwa na bankuna wato kaso 2 cikin 100. Dalilin yin hakan shine ana bukaci masu sana'a su rage yawan basussuka da suke karba daga wurin banki ba don komai ba don mu rage hauhawan farashin kaya na kasuwa din rayuwar jama'a ta daidaita. Na biyun sa shine yin hakan tana kawowa masu zuba jari suna shigowa kuma in aka tuna kwanan baya da aka yi wannan meeting din mun ga cewa da yawa suka shigo kuma shi yasa kudin canji na Najeriya ta zamanto ta fara daidaituwa ta hanya da mutane suke tsammani ya kamata ta zama. Kudin ruwan yanzu an koma kaso 24.75 kenan. Wato abinda wannan committee ta yi yau kamar mutum ne bashi da lafiya aka yi masa tiyata don ya samu lafiya nan gaba. So a wannan karin kudin ruwa da ake rarance da ake daga wurin bankuna na karamin lokaci ne. In abubuwa suka daidaita kuma za a sake gyarawa yadda jama'a za su samu su koma banki su karbi kudi don su haɓaka kasuwancin su da tattalin arziki kuma za ta haɓaka.
Masanin tattalin arziki Malam Kasim Garba Kurfi ya bayyana cewa matakin bankin CBN bai zo da mamaki ba.
Kamar yadda muka gani ga gwamnan Central Bank da su da makarban sun ƙara kudin wato abinda muke kira MPR ya kai 24.75. Wannan bai ba mu mamaki ba saboda halin da muka samu kanmu. An waye gari kusan farashi yana tauka. Sannan mutane sun dauke kudaden su suna ta sayan kadarori. To wannan daga kudin ruwan ya kai wannan shi zai sa mafi yawan mutane su daina sayan waɗannan kadarorin su kawo kudaden su ba da banki. Kuma wannan gwabin kudin ruwa din shi zai sanya duk sayan dala ta kasar waje dan a ajeta zai karaya saboda wannan ya tabbas da ka aje kudin ka ga abin da zaka samu. Amma matsalar shine duk lokacin da ka ƙara kudin ruwa to banki ma zai diba duk bashin da ya bada zai zo ƙara ya rubuta ma takarda ya ce ya maida kudin ruwan shi kaza. To wannan kuma gaskiya zai shafi ma'aikatun da suke na yau da kullum. Saboda haka mafi yawan wannan ƙara da muna fata ya zama dan gajeren lokaci ne dan in ba haka ba zai ma tattalin arziki illa ta wajen cewa kamfanoni ba za su iya zuwa su amshi kudi ba, ba za a iya daukar ma'aikata ba, ayyuka kuma za su rage kuma daga nan za ga tattalin arziki yana yin kasa.
Matakin na MCC na ranar Talata ya zo ne a didi lokacin da hukumomin Najeriya suka yi ta daukan tsauraran matakai kan dandalin musayar kudade wato cryptocurrency na Binance. Idan ana iya tunawa a wani mataki na tsaye da tashin farashin dala an tsara wasu shugabannin kamfanin na Binance a Najeriya matakin da ya daga darajar naira CDI a ranar Litinin ne rahotanni suka yi nuni da cewa ɗaya daga cikin jami'an kamfanin Binance ya tsere daga inda ake tsare da shi. Halima Abdulrauf, Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.